أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مسؤول سورة رمضة كلامه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدة ساكتة كسن شوى تارة دكتور تجواني سبع شهور نافسين رحمة شهور ديكي باكو داما دوم أيكو دتنبو يوكو عند سكشافي أدين دراي وازوا جمالن دوم مسام مسام. كما أنا يا أيكو من داسا كوني تنبو يتا تجواني مشريني. Tayar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma WhatsApp akan lambar WhatsApp 0700 ko shiga 0414555 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna asabar ne 28 ga watan safar na shekara ta 1442 bayan jira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda yazo daidai da 17 ga watan Oktoba na shekara ta 2020. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jallimo, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kenan Kano, wanda ko da yaushe yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku kiyo mu. Akan Allah. Bismillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. باين هكيم وما سو كلم ودسور لم وأن اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى أشكي لتاف سمي جرما يناتشيوا. يا أيها الذين آمنوا إن تطيئوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آياته وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولنا آيوي دا آيوي دا سكي باين سوة آيوي دا سكزو بايا آيوي دا سكي مغانا كان صحبان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سكي رورا سوى كان تربية تأدين المسلمين في تربية تزمن تكيوة لأنبا مسلمي با مسمى ما أهل الكتاب والنسكي تعددسو كما سنن قواني تيوة لوقت عند النبي صلى الله عليه وسلم يبينا لا ربا واسنا تكيم وترعيوة رعيوة تيوة تكي تفل أتفل أتي دي أكي أكي درشن زمان شرحان كليد زمان لافية رعيوة تيوة mai ƙarfi yakan nuna fin ƙarfinsa ga wanda yafi ƙarfi ga mai rauni ba tare da kuma wani ya iya taka masa birki ba. Rayuwa ce da kowa yake yin abin da ya ga dama, babu maganar halal ko haram, babu maganar adalci, babu maganar wata zamantakewa ta in wantaka. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya same su cikin yaƙe-yaƙe da tashe-tashen hankula da hare-hare da ƙabilu suke kai wa junansu, kowace ƙabila takan wato idakon yadda za ta samu dama ta kai wa wata kabila hari domin ta kwashe mata dukiya ko ta kama ƴaƴanta ta bautar da su. Wannan rayuwa ce da Larabawa suke yin ta a garin kasashen su ko kuma garuruwan su, har ma da garin Madina wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa suka yi hijira daga ƙarshe daular musulunci ta kafa a garin. Akwai ƙabilu biyu manya-manya a garin Madina, ƙabilar Aus da ƙabilar Khazraj. Sannan kuma akwai Yahudawa waɗanda suke zaune tare da su, wanda sun yi hijira ne daga wasu ƙasashe, musamman ruruwan Sham, suka shigo garin Madina bayan yaƙe-yaƙe ya tarwatsa su. Daga cikin ƙabilun Yahudawa da suka zaune Madina akwai ƙabilar Banu Nadir, akwai Banu Qainuqa, akwai kuma Banu Quraiza. Waɗannan dukkaninsu gidaje ne na Yahudawa, wanda kowannensu yana da unguwarsa ta musamman da suke zaune a cikin garin Madina tare da Larabawa waɗanda manyan ƙabilunsu a lokacin su ne ƙabilar Khazraj da ƙabilar Aus. To amma kuma babu zaman lafiya, babu zaman fahimtar juna tsakanin ƙabilun Larabawa, wato wannan ƙabilu guda biyu, Al-Aus wal Khazraj, suna faɗace-faɗace da yaƙe-yaƙe. Sun kwace sama da shekara 120 suna yaƙar junansu. Zuwan Yahudawa sai ya ƙarasa abubuwan suka ta'azzara. Yahudawa suka yi amfani da wannan rashin fahimtar juna da suke tsakanin waɗannan ƙabilu biyu wajen su ƙara samun gindin zama kuma su mamaye harkar tattalin arziki na garin. Domin ya zanto suna ƙara rura wutar fitina, saboda samun haɗin kan waɗannan ƙabilu guda biyu da dunkule wasu guri guda zai iya raunana Yahudawa a cikin garin Madina kuma zai hada su rawar gaban hantsi saboda haka sai ya zanto koyaushe suna kokarin su ga cewa wannan fitina bata dakata ba ƙabilun nan guda biyu sun ci gaba da kashe kansu su kuma suna taimaka ma kowace ƙabila suna taimaka mata da abin da za ta yake rawarta da shi haka suke ta rayuwa cikin wannan fadace-fadace har aka yi wani yaƙi da ake kira Yawmu Bu'as wato yaƙin Bu'as wanda a cikin wannan yaƙi da yawa daga cikin shugabannin waɗannan ƙabilu suka mutu wato duk aka kashe su ya zanto ma an waye gari su waɗannan ƙabilun guda biyu sun rasa dukkan wasu masu fadaje a cikin su an kakkashe musu shugabanni wanda wannan ya sake ba wa Yahudawa wata dama ta su miƙe kafa yadda suke so kuma su tafiyar da garin Madina yadda suka ga dama zuwan Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai taimaka kwarai da gaske wato bayyanar Annabi sallallahu alaihi wa sallama da bayyanar musulunci sai taimaka kwarai da gaske wajen kawo ƙarshen wannan fitintinu da wannan tashin-tashina lokacin da aka samu wasu daga cikin waɗannan ƙabilu na Al-Aws da Khazraj sun je Makka domin yin haji irin wacce suke yi a jahiliya suka kuma haɗu da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba su labarin addinin musulunci ya kuma karantar da su wani abu na Al-Qur'ani suka fahimci musulunci suka musulunta bayan shekara suka dawo sun ma ƙaru akan aladin da suke da farko har aka yi mubaya'a wacce ake cewa bai'atul aqaba tsaniya wajen mutum 70 da wani abu daga waɗannan ƙabilu na Al-Aws da Khazraj da suka zo haji suka haɗu da Annabi sallallahu alaihi wasallam a ɓoye suka yi masa mubaya'a akan cewa ya baro garin Makka ya dawo Madina za su karbe shi za su kuma ba shi kariya daga dukkan abin da ya kamata su kare shi da shi kamar yadda suke kare 'ya'yansu da matansu Annabi ya yarda da wannan yayin hijira zuwan sa Madina ya sa waɗannan ƙabilu guda biyu waɗanda ba sa ga miciji suka haɗe suka zama ƙabila kamar ƙabila guda ɗaya suka koma suna son junansu suna taimakon juna kamar wani abu bai taɓa faruwa a baya ba to wannan babu shakka ba zai yi wa Yahudu daɗi ba ganin cewa yanzu wani lokaci ya zo da abin da suke takama da shi na ƙarfi da mulki da ƙarfin tattalin arziki zai zo ƙarshe saboda waɗannan ƙabilu sun koma sun ɗinke sun zama abu guda a ƙarƙashin wani shugabanci guda ɗaya ƙarƙashin addini ɗaya shine Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma addinin musulunci da ya zo da shi wannan yasa suka ganin cewa ya kamata dukkan wata dama da za su samu na su dawo da wannan fitintinu tsakanin waɗannan ƙabilu su yi amfani da ita wani lokaci ya zanto an samu waɗannan ƙabilu suna zaune da ƙabilar Aws da ƙabilar Khazraj sai aka samu wani daga cikin Yahudu ana ce da shi Shas ibn Qais da wasu daga suke raka shi suka je suka ɗauko waƙe-waƙen da waɗannan Laraba suka riƙa yi na zambo a tsakaninsu lokacin da suke yaƙi da kuma zuga kowanne yadda yake zuga ɗan uwansa akan ya ci ɗamara ya ga ya cutar da ɗan uwansa sai suka zo suna karanta su a cikin wannan majalisa da ta kunshi waɗannan ƙabilu guda biyu Aws da Khazraj suna ta karanta waɗannan waƙoƙi dan su tuna musu irin rayuwar da za su kai a baya su kuma motsa wani wato kulli da yake cikin zukata ta tayar da wani gyambo da ya riga ya ɗauko warkewa kuma ya warke to jin haka har ya zanto wasu daga cikin waɗannan ƙabilu an samu wani ya fusata wannan masu wani ya fusata kowa sai ya shiga kiran ƙabilarsa cewa su kawo masa ɗauki ba da jimawa ba sai ya zanto kowane ɓangare ya ja daga akan zai yaƙi ɗan uwansa aka ɗauko makamai aka zare takubba aka riƙe masu suka ana ƙoƙarin ɗauka wa juna shine labari ya kai ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama Annabi ya zo da gaggawa ya tuna musu girman musulunci da ƴan'uwantaka da take tsakaninsu ya musu wa'azi nan da nan suka zubar da makamai suka rungume junansu to daga nan ne Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ayar yana ƙara jan hankalinsu akan cewa kar su yadda su ba wa Yahudu dama in suka yi haka to Yahudawa fa ba za su bar su ba za su mayar da su irin rayuwarsu ta da ta kafirci rayuwar arnanci rayuwar da ba ta san komai ba wanda yake danganci mutunci ko zaman lafiya Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu in tuti'u fariqan min allazina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin yace ya ku wadanda suka yi imani ana nufin su wadannan larabawa al-aus wal khazraj sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi imani da shi Allah ya ce in kuka yi da'a kuka yi biyayya ga waɗannan da aka ba su littafi ana nufin yahudu a wannan lokacin yaruddukum ba'da imanikum kafirin za su mayar da ku kafirai fa bayan ku riga kun yi imani bayan imanin nan naku da kuka yi kuka karba addinin musulunci kuka rungumi imani da Allah da manzansa to za su kuma mayar da ku waccan rayuwar ta kuma da kyau ku kafircewa Allah da manzansa ku koma rayuwa ta jahiliya rayuwa ta fadace-fadace da kashe-kashen juna wato ubangiji subhanahu wataala ya nuna musu cewa waɗannan mutane ba mutanen da za ku wato za ku saurara bane kuna da wata tarbiya ko kuma wani abu da kuka da kuke da shi mai daraja shine imani da Allah subhanahu wataala ya ba ku wanda da can ba ku da shi yanzu kun yi imani da Allah a matsayin abin bauta guda daya babu wani abin bauta da gaskiya sai shi kun yi imani da manzo a matsayin shine annabin da Allah subhanahu wataala ya zaba ya aiko shi domin ya shiryar da ku kun yi imani da littafin da Allah ya saukar muku shine alqur'ani kun yi imani da ranar lahira wanda da duk ba ku yi imani da wadannan abubuwa ba ka abin yahudu sun bar ku duk da cewa su sun imani da Allah samuwar Allah sun yi imani da annabawan Allah sun yi imani akwai ranar lahira amma sun kida muwar saka ku a cikin addinin su domin su suna ganin addinin su sune nasu ne zababbu Yahudu har zuwa yanzu shi bai dauka cewa addinin sa addini na kowa da kowa bane ya dauka shi addinin sa nashi ne kuma shi Allah zabarsa yayi yayi masa gaman da katar da wannan addinin saboda kowa sai dai zama bawan sa kuma addinin sa da yake bi ya halatta masa cuta kowa Allah ba zai tambaye shi akan wannan ba ba zai masa hisabi ba kuma saboda shi Allah yake so kuma shi dan Allah ne kamar yadda Allah ya ce qalatul yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u yahudu nasara suka ce mu ne ƴaƴan Allah kuma mu Allah yake so saboda haka suna iya su ci dukiyar mutum ko su kashe ko su jikkata mutum ba tare da sun yi tunanin akwai wani hisabi ba da za a yi musu don haka su suna daukan kansu a matsayin sha'abullahi al-muqtara suna cewa laysa alaina fil ummiyina sabil ba wani abin da Allah zai yi don mun cutar da waɗannan bobayen waɗanda ba yahudu ba don haka zaman su a madina ba su damu wani yayi addinin su ba illa iyaka suna ganin su zababbu ne sai dai kawai su yi amfani da rikice-rikice da za su tayar wajen su ga cewa sun ƙara wa kansu ƙarfi ƙarfi na zamantakewa ko ƙarfi na arziki sun ƙara samun gindin zama sun shugabanci al'umma to shine Allah yake gaya musu cewa ku kun yi imani da haka ya kirawo su da mu'mini ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitab kuka bi wani bangare na waɗannan da aka ba wa littafi su ne yahudu yaruddukum ba'da imanikum kafirin za fa su mayar da ku kafirai bayan imaninku sai Allah subhanahu wataala ya faɗi wata daraja da yayi wa sahabbai wadda babu wata al'umma kuma a bayansu da ta samu wannan daraja wanda kuma wannan daraja da wannan ɗaukaka da ya musu wata kariya ce ya ba su da ita na ba za su koma kafirci ba ba za su koma irin rayuwarsu ta jahiliya ba za su ci gaba da tsayuwa akan imaninsu da kuma musuluncinsu Allah ya ce wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatu wa fikum rasulu ta yaya ma za ku zama kafiri ta yaya ma za ku kafirci alhalin ana karanta muku ayoyin Allah kuma a cikinku ga manzon Allah nan yana tsakiyarku waɗannan sifofi guda biyu ko waɗannan darajoji guda biyu da Allah subhanahu wataala ya wa sahabbai tana nuna cewa ba zai yiwu ba da wannan darajojin guda biyu da Allah ya musu kuma su koma ga kafirci ko su koma ga rayuwarsu irin ta baya rayuwar jahiliya rayuwar yaudara rayuwar ƙarya rayuwar munafici da rashin gaskiya ba zai yiwu ba shi yasa Allah subhanahu wataala ya kawo ya bude ayar farkon ayar da tambayar da ake cewa tambaya ce ta istib'ad istifham ne lil istib'ad wa kaifa takfuruna ta yaya ma za ku kafirta ma'ana abu ne da ba zai yiwu ba a ce kun kafirta wa antum tutla alaikum ayatuhu, gashi ana karanta muku ayoyin Allah sune wa'azuzzuka da kuke ji daga bakin maiki sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani da yake karanta muku da hadisansa da hudubobin sa da kuke ji duk sati daga bakin da yafi kowanne gaskiya kuka yarda cewa annabin Allah ne ta yaya kuna samu wannan tarbiya a ce za ku kafirta ba zai yiwu ba sannan abu na biyu wa fiikum rasulun a cikin ku kuma ga manzon Allah ne yana tsakiyar ku wannan daraja ce wannan matsayi ne wanda ba zai bari a ce kun koma ga kafirci ba wannan yana nuna cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun samu kariya daga komawa cikin wani abu na kafirci ko aikin kafirci ko aikin kafirai saboda waɗannan darajoji guda biyu na farko ayoyin Allah da annabi yake karanta musu ayoyin Allah da ake karanta musu safa da yamma da hudubobi da suke ji da wa'azuzzuka sannan kuma zaman annabi sallallahu alaihi wasallama a tsakiyar su a cikin su annabi kasancewar a tsakiyar su kuma shine malamin su shine jagoran su wannan kadai ya isa ya ba su kariya bayan sun yi imani ba zai yi su koma kafirci ba idan kaga mutum a cikin su yana kafirci to dama can bai yi imani ba kamar munafikai da Allah subhanahu wataala ya ce wa ma ulaika bi mu'mini ce waɗannan su ma da su da man ba mu'minin bane wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'mini saboda su da man can ba su yi imani ba ballantana ma har a ce wannan abubuwa guda biyu sun kare su daga koma kafirci amma mu sahabbai waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama sun daga muhajiruna waɗanda suka yi imani da shi lokacin da yake tsakami wuya lokacin da aka tsangwami dukkan wani wanda ya yi imani da shi lokacin da babu kowa tare da shi sai masu rauni irin bayi irin su Bilal irin su Khabbab ibn al-Arat irin su Suhaib ar-Rumi irin su Ammar da mahaifinsa Yasir da mahaifinsa Sumayya ire-iren waɗannan da ba su da galihu su ne tare da shi a lokacin babu wata kariya da yake da ita ta a zo a gani amma a daidai lokacin suka yi imani da shi kuma suka yadda su haƙura da dukkan wani abin da suka mallaka na dukiya na gidaje kai har ma da danginsu inda aka haife su su yi hijira su biyo shi zuwa Madina wannan imani ne wannan abu ne da ba zai yi ba sai ga wanda ya imani na gaskiya saboda haka suka yi imani na gaskiya haka nan su mu al-ansar wanda Allah subhanahu wataala ya yaba musu da cewa sun karɓi wannan addini sun yi imani kuma sun tanadi wurin da za su ba wa muhajiruna zama wato na zama sun kuma tanadi irin duk kyautatawa da za su yi musu walazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa haka Allah ya sifanta al-ansar to waɗannan su ne mu'minai na gaske Allah ce ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan su ne mu'minai na gaskin gaske to ba zai yiwu ba waɗannan da suka yi irin wannan imani ana karanta musu ayoyin Allah ga manzo Allah subhanahu wataala ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tsakiyar su a ce kuma sun kafirta saboda haka sahabbai suka samu ta kariya da babu wani cikin wannan al'umma da ya same ta kariyar ko ita ce wannan da Allah ya faɗa wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluhu Allah subhanahu wataala yana nuna wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana nuna wa duniya cewa zaman annabi sallallahu alaihi wasallam a tsakiyar su wato ba karamar daraja suka samu ba kamar yadda a wani guri yake cewa alamu anna fikum rasulullah ku sani a cikin ku fa akwai manzon Allah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la anittum da Allah da zai yi muku biyayya a cikin abubuwa da yawa da kuke ganin haka ya dace to da kun wahala saboda haka zaman annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabbansa wata daraja ce wata martaba ce da kuma babu wani da zai ƙara samun ta bayan tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam da komawarsa ga Allah babu kuma wani duk irin daraja da mutum zai samu da tsoron Allah da taqwa da nagarta da ibada da gudun duniya to ba zai samu wannan darajar wa alamu anna fikum rasulullahi ba zai samu darajar wa fikum rasuluhu a cikin ku akwai manzansa saboda haka zaman annabi sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbansa wata martaba ce wacce babu kuma wani wanda zai kuma iya samun irin ta Allah ya ce ba za ku kafirta ba kaifa takfuruna ta yaya ma za ku kafirta wa antum tutla alaikum ayatu alhalin ana karanta muku ayoyinsa wa fikum rasuluhu ga manzo nan a cikin ku kun da kuke da waɗannan katanga kariya guda biyu to ba za ta ku kafirta ba ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم لكي تدوان دا من يريك الله يهدى دا الله ياي ايماني دا شي ايماني نغسكيا توفا وانا شيني اكا شيري دا شي تفريكي مدى دا شي يا كاما حنيا دا تكي ميقيا توتر بازي تبا كركتي واقوم يقوم اكا كافر شي با تولا نسوني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من دسوك ساموانا درجة wanda dukkan yadda mutun ya kai ga ibada da tsoron Allah ba zai taba samun wannan daraja da suka samu ba ta cewa sun ji karatun alqur'ani da wa'azuzzuka daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallama sun zauna da shi sun ga hasken annurin fuskar sa abu shakka wannan daraja ce da dukkan wani mutum duk walitta kasa ba zai kai wannan darajar ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake gargadin cewa a guji bata waɗannan sahabbai la tasubbu ashabi kada ku baci sahabbaina kada ku zage su law anfaqa ahadukum walau anna ahadakum anfaqa mithla uhud dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu nabi ce da ɗayan ku zai ciyar fi sabilillahi kyauta sadaka da ciyar da kwatan kucin dutsen uhud na zinari to ba zai kama kafar wanda zai ciyar da mudu daya na hatsi ba daga cikin su ko ma cikin tafin hannu daya ba zai samu darajar sa ba zai kama kafar sa ba to wane ne zai iya mallakar kwatan kucin dutsen Uhud na zinari har ya ciyar da shi ballantana ma har yayi tunanin ya kawo sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama nabi ce to koda za a ce ma a samu wani wanda ya mallaki kwatan kucin dutsen Uhud na zinari ne yace gashi ya bada shi fi sabilillahi to ba zai kai ladan sahabi ɗaya da ya dauko mudu na hatsi na alkama yazo ya kawo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ga taimako na ba ko ma cikin tafin hannunsa ba zai kai ga samun wannan darajar ba haka wannan daraja ce ta sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah subhanahu wataala ya nuna suke da ita dole ne idan muna son mu samu albarkar rayuwar mu a cikin wannan al'umma mu kiyaye martabar waɗannan sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam
kamar Allah ya saka alkhairi tambayar mu ta farko ayo ta zo daga wanda yake cewa malam sunansa Abdul Gaffar Lawan yake cewa shin da gaske ne duk wanda yake kiwon kare ana rage masa lada a kullum sannan kuma shin wannan ya shafi yar wanda suke kiwon kare domin gadi
hadisi ne ya tabbata cikin Sahih Bukhari da Muslim hadisin Abu Huraira Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ittakhadha kalban illa kalba saydin aw hirasa naqasa min ajrihi kulli yawmin qirat mazalla ce duk wanda ya riki kare in ban da karan farauta da karan abinan karan gadi naqasa min ajrihi kulli yawmin qirat wato kullun za a samu wani yankin lada da zai ragu daga cikin lada aikinsa na alkhairi qirat kamar yadda yazo a cikin wani hadisi cewa yankin lada ne yayi girman dutsen Uhud to kaga wannan yana nuna cewa rukon kare da ake magana akan sa shine rukon kare wanda ba mai amfani ba karan farauta ba kuma karan gadi ba kuma karan abinan kiwo ba wannan shi an yadda ayi amfani da shi wajen gadi ko kiwo kamar gadin gonaki da sun amfani da shi wajen gadin gonaki ne ba gadin gidaje ba gonaki daga wasu dabbobi da za su iya zuwa su ci abin nan sukan sa karnuka su yi gadinsu sannan bai ce to wanda ya riki kare ba irin wannan ba yana kiwonsa to wannan a kullum sai wannan bangare na ladansa ya tafi a kullum sai ya rasa wannan ya yi asarar wannan yanki na lada daga ayyukansa na alkhairi da yake yi saboda hadisi ne tabbatacce kuma ya nuna cewa banda karan da aka rike shi don amfanin gadi ko kuma dan farauta wannan ba zai shiga ciki ba
to sai wannan take cewa malam ita ce ta je ta sayi man gashi to sai bayan ta dawo gida kuma ta karanta ta ga cewa ba wanda take so bane sai ta mayar wata mai kantin ta kara kuɗi aka canza mata da wani to malam lokacin da ta mayar da man an tambaye ta cewa ko ta bude ko bata bude ba sai take cewa bata bude ba alhali kuma ta bude din ma ta duba har ta lakaci kadan a jikin murfin shi ne take tambayar malam ya matsayin wannan ciniki yake
ba zai kyauta ba domin idan aka yi ciniki kaga abu ka gan shi ya yi maka kasaya to ciniki ya tabbata sai in da mancan ka sa sharadi cewa ga irin abin da kake so kuma ga yadda kake son abin nan in ba haka yake ba za ka dawo da shi in ka sa sharadi to wannan sharadin yana nan za ka dawo da shi ko ka ci ko kuma ku sa sharadi na kwanaki cewa bayan kwana uku an baka ka je ka duba kwana bayan kwana uku in bai maka ba ka dawo da shi to in babu wannan sharadin kaga abu yayi maka kai yadda ka saya a haka to cikin ya tabbata idan ka dawo da shi gurin mai abun to sai dai ya maka abin da ake cewa iqala shine ya fasa cinikin a fasa cinikin amma wannan alfarma ce zai maka in ya haka yayi wani aiki mai kyau yayi wani abu mustahabbi yana da ladan yin wannan so mun taimakon dan uwansa ne ya dawo maka da kudin ya karbi kayan sa to a irin haka in har kai bude wannan abu har ma ka taba to bai kamata kai ƙarya ba kace baka taba ba kamar yanzu shi da kika bude wannan da taba wannan ta rage wa abin daraja kin yi kuma hakan amma duk da haka kika ce baki ba babu shakka anan kin yi ha'inci shi ya amince miki ke kuma kin ha'ince shi wanda wannan laifi ne saboda haka dole ki tuba ki kuma ga Allah ki nemi gafarar wannan laifi da kika yi
sai wanda yake cewa shi kuma lan direban babbar mota ne yace masu motar idan sun aike shi ya kai kaya wani waje yana da nisa amma sai su bada man motar kadan yace wani wajen kuma sai su bada mai daidai ko kuma ya haura da kadan da abin da ake bukata yace to amma kuma da zai je mai ya kare masa to shine zai siya ya zuba da kansa ba za su kara masa ba sannan abin da suke biyan su ba wadatacce bane to sai ka ce malam menene matsayin wannan mai idan yayi saura misali ya kare kenan su kuma su dauka su sayar da shi kuma da akwai abubuwan da hakim mai mota ne yayi su amma kuma su ne suke a matsayin su na direbobi
to duk wata jinga da ake tsakanin mutum da mutum tana da sharuɗa akwai sharuɗan da ake faɗa akwai kuma waɗanda ba a faɗe su ba amma kuma al'ada ta riga ta gudanar hakan ake yin su to duk sanda aka yarjejeniya na jingara wani aiki tsakanin mutane biyu to suna nan akan wannan sharuɗan sa'un sharuɗa ne da aka furta su ko kuma sharuɗa ne da a al'ada an san su haka suke duk wani abun da baya cikin sharadi ba a yi sharadi da shi ba mutum ya yi shi to ya saba wannan sharuɗa da aka yi kuma ya shigo da ha'inci cikin abin da ya yi idan ya zanto ku da yardarku za ku karbi wannan abin da za su ba ku wanda kake cewa bai taka kara ya karya ba ko bai ba wadatacce ba kai ka yadda akan za ka yi wannan tuki da wannan kudin sannan kuma aka baka mai wanda zai kai ka ko ba zai kai ka ba ka yadda akan cewa da wannan man za ka kai kayan nan inda ake so ma'ana ka yadda in ya kare kai za ka zuba in har da wannan ne to baya halatta ka kwashi wani abu na man mota ka sayar ganin cewa yayi rara in baka amince ba to ya kamata cin garejejeniya na farko in kudin da za a baka bai ishe ka ba ka ce wannan kudin da aka bani ni bai mun ba ina son a kara mun sannan man ka yi yarjejeniya da shi cewa man nan idan ya kare in na zuba za ka biya ni ya yarda in ya yarda ka zuba da kanka sannan abin da yayi rara ka rike shikenan amma in babu wannan yarjejeniyar a ciki kuma ba wani abu ne da aka riga aka yarda da ita amma ana yin ta ne bisa ha'inci to wannan baya halatta saboda haka tun farko ya zanto akwai yarjejeniya na cewa ga abin da zaka bani ka yarda da wannan sannan kuma mai da zan zuwa aje da shi kai zaka zuba mun ko kuma a ni na yarda cewa in man nan bai kai ba zan kara to ai wannan in kuma yayi saura zan rike ya yarda da wannan shikenan inda za a tambaye ka cewa shi mai man nan in ya bayar yayi saura kuka kwashi ba tare da ya sani ba in an gaya masa kun yi haka zai ce ba komai saboda haka al'ada ta gudana dama an yarda ku yi hakan in ka ce eh haka yake ko da ya na kwashi ma ba zai ce komai ba kuma ma an san ana yin haka an yarda ma a yi hakan shikenan ya zama kamar sharadi ne tun farko haka aka yi shi amma in ya zanto wani abu ne ake yin sa bisa ha'inci to wannan baya halatta
da sai mai wannan tambayar shi kuma yake cewa malam zancen da aka ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ummar su za su kasance tsakanin shekara 60 zuwa shekara 70 a raye shin hadisi ne ingantacce
hadisi ne sahihi amara ummati ma baina 60 ila 70 wa qalla man yajuz zalik idan hadisi yana cikin musnad imam ahmad yana cikin jami'ut tirmidhi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce rayukan al'umma ta tsakanin shekara 60 zuwa 70 kaɗan ne suke ƙetare wannan wato suke ƙetare 70 su wuce wannan shekarun ana samun waɗanda suke wucewa tunda anan ana maganar galibi ne wato mafiya rinjayen waɗanda suke rayuwa ba sa wuce 60-70 amma aka samu wanda suka wuce haka ko lokacin sahabbai an samu wanda sun wuce haka kamar Anas ibn Malik ya yi shekara 103 kaga ya wuce wannan ka'idar kamar irin su Hassan ibn Thabit mawaƙin nan na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shekara 120 ya yi 60 a jahiliya ya yi 60 a musulunci haka nan Hakim ibn Hizam shi ma haka shekara 160 ya yi abin nan ana cewa Salman al-Farisi shi wannan ya yi shekara 200 da wani abu wasu masu 300 al-muhim dai ana samun waɗanda suke wucewa a cikin al'umma akwai littafi na al-Imam al-Zahabi sunan shi ahlu mi'atin wa sa'ida ahlu mi'atin fa sa'ida wato waɗanda suka wuce shekara 100 abinda ya sama ya tara tarihin su irin su Ibn Jarir al-Tabari da sauransu saboda ka ana samun wasu su wuce wannan abin da shi yasa hadisin aka ce wa qalla wato ana samun kadan wanda za su ƙetare amma dai yawanci galibi to suna tsakanin wannan tazaran ne 60-70
to masu sauraron mu da kallon mu kuna tare da shirin Fatiha Rahmani daga nan gidan talabijin Rahma kuma muna tare da shi malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da kenan Kano wanda yake amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma dai kuna da damar aiko da naku sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri kamar yadda hanyoyin suke bayyana akan akwatin talabijin ɗinku shirin namu zai dora bayan takaitaccen lokaci ku daga ce mu tabarkanmu da dawowa ta cikin shirin namu na fasahin rahma inda muke tare da shehin malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da kenan Kano wanda yake amsa tambayoyin da kuke aikowa waɗanda suka shafi addini da rayuwa ta cikin wannan shiri to malamin tambayar mu ta gaba ta zo daga wani daga Ililan jihar Sokoto yake cewa mutanen gari malam za su iya siyan maganin kashe ciyawa su sanya a cikin makabartansu
idan har zan to ciyawar tana hana shiga ziyara ko kuma kai mamaci babu laifi dan ansa abin ciya abin din an kashe babu komai da ciyawa ba ta da wani amfani ga mamaci mamaci baya buƙatar wata ciyawa da za a ce shi in an yi haka an cutar da shi sannan wannan maganin ko ba wani cutar da shi zai yi ba ya riga ya koma ga Allah duk wani abubuwan ya shafi ku masu rai ne haka in ya zanto ba ciyawar samuwarta a cikin makabartar tana cutar da masu zuwa kai ziyara ko masu zuwa kai mamata babu komai dan an samu hanyar da za aka cire ta aka fitar da ita
da shi kuma ne ke tamalan shin ya halatta a baiwa dabba dusar giya wato dusar da aka yi samu bayan an sarrafa giya
ne ba ta cutar da ita ba babu komai ita ba ta da wani hukunci na an haramta mata dusar giya dusar giya ba ita ce giya ba abinda aka tace aka yi giya da shi wannan dusar da ta yi saura ba ita ce giyar ba saura ta ita ba ta cikin abinda za ka haramta cinikinsa ko sayar da shi ko wani abu haka in har ya zanto ba kuma cutar da ita dabba zai yi ba wannan babu komai nan an sai an bata
da sai ne ke cewa mala akwai wani tsari da aka fito da shi ma'ana hukumar misal ta fito da shi wanda yake bayar da dama mutum ko kuma kungiya ya tattaro manoma masu karamin karfi ya zama shine aggregator nasu ya ce malam tambayar su shine ya halatta mutum ya zama mai tattara su din tunda bashin da ake bayarwa akwai ruwa a ciki tunda shi ba shi ne zai karbi wannan bashin ba masu karbar bashin zai nemi kawai su karba a biya shi
amma duk abin da aka hana aka haramta ba halatta kai ka wuce gaba wajen tattaro waɗanda za su aikata haram dai zanto abin ka yadda cewa akwai ruwa a ciki ruwan nan kuma ana nufin riba riba kuma Allah ya haramta ta ya ce duk mai cin riba yaƙi da Allah yaƙi yake da shi kuma ya ce zai rushe dukkan wata albarka da take cikin riba ya haramta cin riba cewa riba masu cin riba za su tasu ranar gobe kiyama kamar wanda suka samu buguwar aljanu to da haka ubangiji ya haramta wannan Allah an ci duk wanda zai ci riba da wanda zai tsaya harkar cin riba harkar shaida ko harkar rubuta wanda suka yi mu'amalar riba din ya zama musu marubutu ko mai shaida ko duk wani gudunmawa da zai bayar ta yaya kai zai zama ya halatta ka iya tattaro waɗanda za su aikata haram a ce ga aikin haram ne kai ba kai za ka yi ba amma kuma za ka tallata mu waɗanda za su yi kamar kawali da ake cewa kawali wanda zai hada mazinata dan su je su yi ta'asa na ce ya halatta shi tunda ba shi zai yi zinab ba amma dai ya samu mu waɗanda za su yi zinab kai da kanka kasan cewa wannan ba zai yi kai irin wannan tabbaya ba to haka ita ma ribar yadda zina take babban laifi haka ma ita ma riba take babban laifi yadda ba za ka yi kawalci ba kai da cewa kawalci haramun ne to haka nan wannan shi ba daidai yake da kawalci amma irin na riba saboda ka baya halatta duk wani abu da za su kulla na harkar riba kana da kamashi a ciki
to sai nake cewa mallan menene hukuncin wanda idan ya saba wa Allah sai yayi asara a cikin dukiyarsa shin hakan yana nuna cewa kafara ce a gare shi
ba lalle ya zama kafara ba zai iya zama ukuba ce sai ya zama kafara ce Allah yana iya jarabar bawa da abubuwa da yawa kuma ya je lahira ya kama shi in mutum ya yi saban Allah abinda ake bukata da shi shi da ya tuba ya yi nadama akan abinda ya yi kuma ya alkawarin ba zai sake ba in ya yi wannan shi kenan Allah ana sa tsammanin Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi tubansa domin shi ya ce yana karɓar tuba wallazi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at yana karɓar tuba yana yafe laifuffuka in ya tuba shi kenan sai a yi masa sa tsammanin Allah ya karɓi tubansa abinda kuma zai gani na ukuba a cikin dukiyarsa ko a tare da iyalinsa wannan zai iya zama ukuba ne dan a jawo hankalinsa dai ya tuba amma tuban dai dole sai ya yi ta in dan kawai ya ga ukubar ne amma kuma bai tuba bai ci gaba da yin laifinsa to wannan laifin da ya yi na farko yana nan koda kuwa ya ga wani abu na ukuba a cikin dukiyarsa saboda haka yana iya zama ukuba ce wannan ya zama kafara ce idan ya tuba wannan kuma abin da ya same shi ya zama kafara ce Allah zai kankare masa wannan laifi ya kuma zo masa ya zama masa kuma wa'azi da izina dan kada ya kuma komawa
da sai sakon Muhammad Kwani daga jihar Borno yake cewa mallam menene matsayin kyautar da shugabanni suke yi da dukiyar kasa ko kuma jiha saboda galibin su dai ba daga albashin suke wannan kyautar ba
idan inda zai kyautar ta ya cancanta wato ya dace wanda zai yi wa kyautar ya dace kuma ba tare da albazaranci wannan babu laifi shugaba yana damar ya tasarrufi irin wannan ya dauki wani abu daga cikin dukiya ta al'umma ya ba ma wanda ya ga ya dace ya bawa ko dai taimako ko kuma kyauta ta girmamawa amma ba da sigar barna ba ya iba dan ya kawai azurta wasu na gefe na kusa da shi ko wasu yan ma'abba za su zo su yi masa bambadanci ya ɗibi kuɗin dukiya yana ba su wannan barna ne da dukiyar al'umma amma abinda zai sanya shi a gurin da ya dace wanda babu laifi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tasarrufi irin wannan yakan ba wa da yawa daga cikin waɗanda suke zuwa wajen su kyaututtuka kyauta ma dudiya idan ya san cewa akwai maslahar yin haka ko dai jawo hankalinsu domin su shiga musulunci ko kuma toshe wato katange tsare wata barnarsu domin kada su cutar da musulmi saboda ka ruwan nan babu laifi amma idan ya zanto kawai zai kwashi dukiyar ne ya ringa watsa ta kawai inda ya ga dama ya ebo wasu kawai ya rika ba su don ya azurta su wannan haramun ne in ya yi haka kuma abin tuhuma ne gaban Allah subhanahu wa ta'ala domin abin tambaya ne ga duk abin da Allah ya sanya a hannunsa saboda haka ba a hana shugaba ya yi kyauta da wani abu na cikin dukiyar al'umma ba inda ya dace ya yi ko ya yi taimako da shi inda ya dace ya yi wannan duk ba laifi ba ne abin da aka hana shi ne ta'adi da almubazzaranci da barna
to sai shi kuma mai tambaya na gaba yake cewa mallam menene hukuncin wanda ya ƙara iyakar gidansa ko kuma ta gonarsa
ba daidai ba ne mutum ya ƙara ya ciwo iyakar da ba tashi ba ya ciwo iyakar da ba tashi ba sawa'un a gona ne ko a fili ne ko abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ƙara iyaka daidai da shibir wato abin nan yake cewa ɗani guda ɗaya na hannu to ranar gobe kiyama za a wato sanya masa abin nan a zira'i 70 zira'an zira'i 70 na wuta a wuyansa ranar gobe kiyama wato za a zama kamar sarka ce mai girman zira'i 70 da zai koma na azaba a wuyansa saboda haka abu ne wanda aka haramta shi sai dai idan da izini da yardar shi mai gurin ko kuma da yardar hukuma wannan babu komai
to sai shi kuma mai tambaya na gaba yake cewa mallam ya halaccin yin aski kwalkwal domin ya ji wasu suna cewa irin askin fir'auna ne shi ne ke ce shin hakan ya inganta daga Mustafa da Abdullahi daga Bauchi.
Aski kwalkwabo iri uku ne. Akwai wanda yake na ibada ne. Yin sa ma mutum lada zai samu kamar wanda yayi Hajji ko Umara. Wato wanda yaje aikin Umara ko aikin Hajji wannan bayan ya gama aikin Umararsa zai yi aski kuma zai iya yin kwalkwabo ya ma fi lada. Haka nan wanda ya aikin Hajji ya gama zai iya yin aski kwalkwabo kuma yin kwalkwabo din ma ya fi lada. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi addu'a ga waɗanda suka yi kwalkwabo har sau uku. Rahimallahu al-muhalliqina rahimallahu al-muhalliqina sahabi suka ce wal muqassirina ya rasulullah annabi sai da ya addu'a sau uku ga waɗanda suka yi kwalkwabo sannan yayi waɗanda suka yi sai addu'a daya la tadkhulanna al-masjid al-haram insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum muqassirin saraka aski lokacin da aka yi aikin umara ko aikin hajji wannan ibada ce idan mutum yayi yana da lada da Allah zai bashi akan haka sannan nau'i na biyu shine aski da ba da umara ba ba da hajji ba da niyyar kusanci ga Allah wato da niyyar wani abu na bautar Allah mutum yaga cewa in yayi kwalkwabo to yafi wanda bai yi kwalkwabo ba lada a gurin Allah ko kuma ya zanto akwai wani abu da yake yi na ibada amma ba zai yi shi ba sai bayan yayi kwalkwabo to wani zikiri ne aka bashi amma ba a yin shi da suma aka sai an yi kwalkwabo ko kuma a'a wani shehin sa ne yace shi duk mabiyansa baya so ya gansa da suma sai sun yi kwalkwabo to wannan ya zama aski na bid'a idan mutum ya yi shi kwalkwabo ne na bid'a saboda an maida shi ya zama kamar wani addini yace shi mabiyansa kwalkwabo yake su sun kai kamar yanda khawarij suke yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta khawarij wa da tasimahum at-tahliq yana daga cikin alamomin su yin kwalkwabo suna ga kamar wanda ya bar gashi to kamar yayi abin da ba daidai ba wanda yayi kwalkwabo kuma yayi wani abu na ibada na kusanci da Allah nabi ya sifanta kwalkwabo cewa aiki ne na khawarij saboda kaga wanda duk zai yi shi da nufin kusanci ga Allah to wannan laifi ne wannan bai halatta ba sai ka so na uku shine wanda zai yi kwalkwabo saboda wani abu na rashin lafiya da ya same shi a kansa wanda dole sai ya aske sumarsa ko dai za a yi masa magani ko kuma a zaman sumar a kansa tana sa wannan cutar ta yi ta karuwa ko ta ki warkewa to kaga wannan neman lafiya ne babu laifi sai ka so na hudu shine na karshe wanda shi kuma mutumin da zai yi kawai dan dai ya ji shi ba ya san ya ji kansa da suma dan suma ta zauna a kansa ya rika jin ba daɗi haka yana so sha iska ko shi zai kwalkwabo wannan al'adance yake yin sa ba addinance ba wannan babu laifi mubah ne saboda haka idan mutum ya yi kwalkwabo sai ya duba ya ga da wace manufa ya yi manufa ta farko ita ce ta ibada wanda aka shar'anta kwalkwabo kaga wannan lada zai samu kamar hajji da umara manufa ta biyu ya zanto ya yi kwalkwabo ne saboda wani abu na addini na bid'a wanda Allah bai ce ya yi ba wannan in ya yi laifi manufa ta uku ya zanto rashin lafiya ne wannan shi ma babu laifi sannan na hudu mubah ne shi ma halal ne amma wanda ba wannan ba to ban san shi ba kuma ba kuma wani dalilin da ya nuna cewa shi Fir'auna kansa kwalkwabo gare shi wannan wata tatsuniya ce da yanzu na taɓa jin ta.
To sai saƙon Abdulgafar Alkanawi yake cewa yana menene hukuncin limamin da kullum ya zo jin sallah sai ya yi wa mutanen da ke zaune a sahu sallama shin hakan ya zo a sunna?
To ban san me yake nufi da sallama ba yana nufin in ya zo zai ce assalamu alaikum ya shigo masallaci wannan babu laifi. Haka ma ya kamata ya yi in ya shigo masallaci ya sallama an sa masa ana yi wa mutum na sallama masallaci hadithin al-musi'i salati annabi yana zaune a masallaci ya yi sallah ya zo yawa annabi sallama saboda ka dan ka shigo inda mutane suke ka yi sallama babu laifi in kuma yana nufin musafaha dan ita ma muna cewa sallama wato ya miƙa hannu a gaisa duk sanda ya zo kafin ya tada sallah sai ya miƙa hannu ya gaggaisa da sahun gaba to wannan ya zo da wani abu sabo wanda babu shi a musulunci a dan sallar sallama bai taba shigo a masallaci ba sai ya miƙa wa sahun gaba hannu inda haka yake yi da tabbas da an ruwaito mana an sanar da mu saboda haka babu wannan mutum ya tsaru wannan kuma ya zo da wata bid'a sabuwa addini da ba a san da ita ba liman in ya shigo ya yi sallama aka tada sallah kuma aka yi sallah wannan babu komai.
To sai wanda ya ce malam menene hukuncin mutumin da yake aiki a wata ma'aikata amma kuma yana amfani da motocin ma'aikatar domin harkokinsa na gida da kuma shi da iyalansa
idan ita ma'aikatar ce ta yadda ta ce a matsayin shi na shugaba an mallaka masa wannan motar zai iya kai yaransa makaranta zai iya kai matarsa asibiti ko unguwa an halatta masa yin hakan shikenan idan kuma a'a yana yi ne ba bisa ka'ida ba a ka'ida motar nan kawai aiki aka yadda ai da ita a fitar da ita aiki amma ba a yadda ai amfani da ita a gida ko amfani da ita kan iyalansa ba kuma yake yi to babu shakka wannan yana cin amana kuma abin da yake haramun yake duk san da ya amfani da ita ya aikata haramu sai dai idan da izini ita ma'aikatar ce aka ce to wannan an yarjewa duk wanda yake kan kujeran nan da aka bashi motar nan yayi kaza da kaza da ita to wannan ya halatta yi
to sai shi ko ne ke ce mallam shin mutum zai iya ware wasu kwanaki yayi azumi domin samun wata biyan bukata
babu bukata ya ware wasu kwanaki shari'a ta ware masa wasu kwanaki masu falala da zai kusanci Allah a cikin su da azumi kamar ranar alhamis kamar ranar litinin kamar ayyamul bayt wato 13 da 14 15 na kowane wata duk wannan lokuta ne da aka ware masa cewa duk azumi a cikin su azumi ne yana da lada yana so ya kusanci Allah da tawassuli da ayyuka na kwarai sai ya azumi a cikin waɗannan kwanaki kaga ya samu falala biyu ya samu falalar da yake so ta yayi tawassuli da ayyuka na kwarai kuma ya samu falalar yin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da amma shi ya kirkiri wasu kwanakin sa ya ce duk sanda bukatar ta tashi zai azumi juma'a asabar lahadi wannan ba daidai bane yana iya bakance wanda shi kuma bakance ba abu ne da ake so ba abu ne wanda yake makaruhi ya ce in ya samu abu kaza shi zai yi azumi na kwanaki kaza ce zai yi azumi na sati ɗaya ko sati biyu to duk sanda abin ne ya samu dole ne ya yi wannan azumi na sati ɗaya sati biyu sababin ya shar'anta jera su ko kuma a'a zai yi su daban-daban to sai ya cika wannan bakance da ya yi amma in har tawassuli yake so ya yi na roƙon Allah subhanahu wataala to ya yi azumi na sunna wanda gashi nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kuma ya kwadaitar a yi kuma yake da lada in ya yi sanda ya kai azumin sai ya roƙi Allah bukatarsa ya Allah subhanahu wataala kuma sai zai iya biya masa bukatarsa a dalilin haka
to sai wannan shi kuma ke tambayar cewa menene hukuncin kararrawa da ake sanyawa a jikin keken hawa shin tashi da cikin fadin manzo sallallahu alaihi wasallam aljarasu min mazamir shaytan
a mazamiru shaytan sune kararrawar da ake yi wanda suke dauke da sifa kamar ta kida ko kuma irin kararrawar coci sai kararrawar coci yadda take amma kararrawa irin ta agogo ko irin ta yan makaranta ko irin ta wacce ce yake fada ta keke wani ai kararrawa ce ba irin ta coci bace saboda ba ta daga cikin wanda ake nufi da mazamiru shaytan ana nufin wanda take da musika wanda take da wani music haka a jiki kamar irin akwai za ga wasu agogo wanda suna da kararrawa amma kuma za ka ga music ne in lokaci yayi za ga sun kada ne irin kadawa irin ta music amma irin na alam wanda yake cikin wayoyin mu misali za ka ji kararrawar tana kadawa amma ba irin wancan kadawa ba ko kuma wanda na keke wanda za ake sa shi dan alamar mai keke yana tafiya a kauce wanda duk ba irin ta coci bace irin ta coci ta haramta saboda kamancece ne da coci wanda duk ya sanya kararrawar coci take ya san take ke ba irin ta bace ta makaranta ba irin ta bace ta makaranta wata kila wani karfe ne kawai za a dan bubbuga ko a ta hannu ce za a dan kakkada yara su fahimci lokacin komawa aji yayi
to sai shi kuma sakon da yazo daga Abubakar Awal Yusuf Dogon Kawo yake cewa menene hukuncin kashe kwari da ake musamman na cikin gida kamar a falo ko kitchen ko wurin aje abinci da dai sauransu kamar birakin kesu tsanya giza-giza da sauran irin waɗannan kwarin
duk wani abin da zai cutar ya halatta a kashe shi kowane irin abu ne inda zai cutar to halal ne a kashe shi saboda kwarin da suke cikin gida suna damun mutane su fada cikin abinci su fada cikin ruwa su fada cikin miya su bata kwanuka wannan duk ya halatta a samar da abin da za a kashe su tunda ba gargadi za su ga musu fita ba wadi za ka musu fita ba saboda ka dan ka shefe sa magani su mutu wannan babu komai ya halatta
to shi ko ne ce mallam shin yana halatta miji yayi sadakatul jariya ga matarsa
ya halatta kowa ma zai iya yin wani sadaka da sunan Allah subhanahu wataala ya bashi lada a bisa kauli mafi rinjaye akwai waɗanda suke takaita abun ga da ga wanda wato kake da haƙƙin haihuwa a kansa wato dayewa mahaifinsa ko mahaifiyarsa wasu takaita abun anan to amma dai magana mafi inganci shine hatta wanda ba da ba kamar miji zai iya matarsa dan uwa zai wa dan uwansa da dalibi zai iya malamin sa duk wanda ya halatta
to masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka karkashin shirin a wannan lokaci sai dai kafin mu sallama da ku kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma WhatsApp akan lambar waya 0703-36-0415 ko kuma cikin adireshin email na fatinrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na fatinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook to a madadin shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da Kenan Kano wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ana sai da sassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.